الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi kenan, ko biyu ko uku, biyu ne ko uku ga wata yau. Daya? To, to shi kenan daya, wani ne ce daya, kai ne ka ce. Daya ga watan Juma'adul Ula, wata na biyar kenan, a jerin watanni na kalandar addinin Musulunci a wannan shekara ta 1420. Na sun lissafin nan da kai kaɗan a ce ɗaya ga wata yau, sai ɗaya biyu ko uku ne. Uku ga watan biyar, watan Juma'adul Ula a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 15 ne. 15 ga watan takwas shekara ta 1999. Idan ba a manta ba, mun ci gaba da wannan, mun fara wannan littafi tun wato lokaci na baya, lokacin da muka zo kwanakin daura, tare da alkawarin duk lokacin da muka zo za mu ci gaba a inda muka tsaya. A wancan lokaci mun yi darussa ɗaya har guda uku. Muka zo ƙarshen hadisin da yake magana dangane da mutane biyu da ake musu azaba cikin kabari, saboda dalilai guda biyu. Ɗaya daga cikin dalilan shi ne wato ɗayansu, wato idan ya yi bawali baya tsayawa ya tsaka kai da ya kamata. Na biyunsu kuma dan saboda yana yawo tsakanin mutane da gulma. Ina jin wannan hadisin akan sa muka tsaya. Yau za mu tashi kan babin da yake magana akan aswaki, babu siwak. Wannan babi ɗaya daga cikin babuka ne da yake shiga ƙarƙashin kitabu tsahara, babu siwak. Babi dangane da yin aswaki, kalmar aswak. Da yawa sinun din nan kasra, ana amfani da ita dangane da ma'ana biyu a larabci. Ma'ana ta farko, al'udu allazi yutasawwafu bi, dukkan wata sanda ko itacen da kake amfani da shi wajen gusar da dattin haƙori, ana kiran shi da suna asiwak. Duk abin da kai amfani da shi wajen gusar da dattin haƙorinka, wannan abin sanda ne, itace ne, a'a, brush ne kai amfani da shi, tsumma ne ka sa ka kankare da tun haƙorinka, duk abin da ake amfani da wajen gusar da dattin haƙori a larabci ana kiransa da suna asiwak. Ma'ana ta biyu ta kalmar asiwak shi ne shi kansa kankare da aikin shi kanshi, ana sa masa suna mai asiwak. الحديث السابع عشر حديث نقوم تابك التكنجيل الحديث ثمنا للتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. وانا حديث أنكر قوشي لدى إمام أبو هريرة الله سكال الزابر daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa. Manzon Allah ya ce laula an ashukka ala ummati, ba dan kada in matsanta wa al'umma ta ba, la amartuhum bisiwak, da na umarce su da yin aswaki, ma'a kulli wudu'in, lokacin kowace alwala da za su yi, inda kulli salatin, yayin kowace sallah. Ba dan kada in matsanta wa al'umma ba, laula an ashukka ala ummati, ba dan kada in tsora nauyi kan al'umma ta ba, da na umarci cewa duk lokacin da za su yi alwala yayin kowace sallah tilas bi aswad. Da wannan hadisi a zahirinsa me yake nuna wa? Annabi ya so ya yi umarni cewa yayin da duk za mu yi alwala sai mun yi aswad, amma sai ya fahimci in yayi haka zai tsora mana nauyi mai yawa, sai ya fasa bai umarnin ba. To da haka karkashin wannan kenan, sai mu fahimci yin aswaki mutahabbi ne, domin da yayi umarni da ya zama mai wajibi. Rashin yin umarni sai ya cire shi daga hukuncin wajibi, ya mayar da shi hukuncin mustahabban ne, tunda a fakaice annabi ya nuna mana falalar yin aswaji kenan. An gane ku? Abubuwan da za a iya fahimta ga cikin wannan hadisi malaki, na farko istihbabu siwaki wa fadli, abu na farko mustahabbancin aswaki da kuma falalar da ke cikin sa. Alladhi balagha bihi darajatal wajibat min thawab, wanda duk da yin hukunci yin aswaki mustahabbi ne, amma ladansa ya kai lada na wajiban al'amura. Na biyu, ta'akkudu mashru'iyyati siwaki 'inda al-wudu'i wa salah, karfafuwar mustahabbancin yin aswaki lokacin da mutum zai yi alwala. A lokutan da ba na alwala ba, tsakiyar rana ko tsakanin azhar da al'asr ko tsakanin magriba da isha'i, baka ta san mai yin alwala ba, ya zanto akwai aswaki a hannunka kana amfani da shi, wannan mustahabbi. Amma mustahabbin nan yana karfafuwa idan ka zo yin alwala. Kun gane da kyau? Qala Ibn Daqiq al-Aid, sai daga cikin manyan malamai da suka rayu a karni na bakwai ana kiransa Ibn Daqiq al-Aid, yake cewa as-sirru anna ma'muruna, wato sirrin da yasa annabi ya mustahabbantar da yin aswaki, mu musulmai ababan umarni ne, ayi mana umarni ne. Wa kullu halatin min ahwali taqarrub ila Allah azza wa jalla inma takunu fi halati kamal an-nazafati li izhari sharaf al-ibada, wato mu musulmai ababan umarni ne cewa mu yi ibada. To kowane hali daga cikin halayen neman kusanci zuwa ga Allah kuwa, wannan hali an fi so mutum ya zanto yana cikin kamala ta fuskar sarki. To aswaki kuma ɗaya daga cikin nau'ikan sarki, domin mutum na tsarkake bakinsa, li zahari sharafil ibada, domin an nuna mana wato girman ibada. Wa qila inna zalika al-amr yata'allaqu bil malak fa innahu yata'azza bir ra'ihati al-kariha, wadansu malaman suka ce abinda yasa annabi ya nuna falalar yin aswaki a lokacin alwala da kuma lokacin fara sallah, wannan abin yana da alaka da mala'ika ne dake tare da shi, saboda mala'iku suna tutuwa daga wari dake jikin dan adam, ko jikin tufafinsa ko daga bakinsa. To sai aka mustahabbantar da ka tsaftace haƙorinka don ya zanto ba zai wari ba lokacin da kake cikin wannan ibada, kaga mala'ika ba zai tutu ba daga warin baki. Qala sunani wala yabghudu anna sirra majmu'u al-amrayni al-mazkurayni, Imam Sanani ko yake cewa mai yiwa sirrin da yasa aka umarce mu da aswaki din shine duka ababen nan guda biyu da muka ambata a nan gurin. Lima akhrajahu muslimun min hadith Jabir, saboda abinda Imam Muslim ya ruwaito daga cikin hadisin Jabir ɗan Abdullah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala suma aw al-batla aw al-kurra fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ko ya ci al-kurra, al-kurra wani dangin abinci ne a kasar Larabawa, shi ma yana gadar da warin baki idan mutum ya ci. Irin yadda idan ka ci albasa za ta sa bakin ka rinka wari ko tafarnuwa. Annabi ya ce duk wanda ya ci ɗaya daga cikin ababen nan guda uku, fala yaqrabanna masjidana, kada ya kuskure ya kusanci masallatin mu, ya zaman sa har sai bakin sa ya daina wari. Saboda me? Fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, mala'iku na tutuwa da irin abinda dan adam ke tutuwa da yadda dan adam yi zuwarin baki baya so, haka mala'iku ma sun zuwarin baki ba sa so. To yayin da kake cikin ibada mala'iku na kusa da kai, haka idan kana karanta Qur'ani ko zikiri, abinda ke fitowa daga bakinka mala'iku na saurare, wani lokacin kusancin suna kusa da bakinka. To yanzu to kana furta kalmomi na zikiri masu tsarki da daraja, kana karanta lafazan Al-Qur'ani masu tsarki da daraja, kuma bakinka na furzar da yawo mai wari, kaga bai dace. To shi ne dalilin da aka mustahabbantar wa mutum cewa ya rinka yin aswaki a koyaushe. Na uku daga cikin hukuncen da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, fadlul wudu'i was salah, falalar alwala da kuma falalar sallah, ta yadda har da annabi zai umarni in za a yi wannan ibadoji guda biyu, alwala da sallah, a tabbatar an yi aswaki don nuna falalar su. Al-mustamalu ma huwa siwak, wanda a sakamakon su za a yi aswaki. Ar-rabi'u, na hudu, أنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. فأظن أن النبي وجبته متامي سيدا جزورا إن وجبته أبن زيمان الرافي ديوا. ينزل إذا ذات دون زي الولاء والله سبتي بس يا أسواكي. دون زي صلى صلى سبتي بس أنت يا أسواكي. دان الله وأنا أقول توكي أتكي وكوكوا أكوا أهلا. أكوا أهلا. kila wata rana kai wata rana ka kace to jin tsoron wannan wahalar sai annabi bai wajabta ba sai mai da abin ya zanto mu tahabbi sai da ko baka yi ba sallar kai sabanin da an ce wajibi ne dole sai in kai ne sallar za ta yi ko kuma Allah ya kallafin a ce in baka yi ba to ba za ka samu cikakkiyar lada ba kuma kila ka samu zubi na biyar kamar safaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati annabi na da kamalar jin kai da tausayi game da sahabu game da al'ummarsa duk abin da zai zame wa mutane wahala annabi ba ya so dora mu haka Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani ya siffanta shi da ra'afa ya siffanta shi da rahama ra'afa shine kololuwar jin kai rahama kuma tausayi duk wannan siffa ce ta annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahala ce ku to wannan abin yana nauyi ga annabi ba su baya sun wannan abu harisun alaykum yana muku gudai dukkan wani alkhairi baya san ku yi hasaran wani alkhairi ko min kankanta bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi da jin kai ne game da mu'mini shi annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadis matsala ta cire daga cikin abin da za mu iya fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi anna shar'a yusrun la usra fihi wala mashaqqa lallai shari'ar musulunci a cike take da sauƙi babu wahala babu mushkulawa cikin shari'ar musulunci ba abin da yake mai wahala an gane ku ka iya ganin wani abu ya zanto mai wahala ne game da wane mai sauƙi ne game da wane to shi wannan wanan da ya zama masa mai wahala sai a yafe masa a ce ya zama dole akan wancan wanda yake mai sauki a gare misali zakka yanzu a ce kowa sai ya fitar da zakka yaya talaka zai wanda ba ya da abincin yau ba ya da na gobe kaga kullum bashin zakka zai yawa a cikin da za ka ce kai banda kai talaka sai wanda yake ya mallaki nufabi mai dukiya kenan to kaga mai dukiya kowa ba zai masa wahala ba kaga ji ajiyar musulunci akwai sauki a ciki haka a ce tsayuwa rukuni ne cikin rukunan sallah duk wanda zai sallah wajibi ne ya yi ta tsaye sai mutum ya samu kansa a cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa kafin ya kai gafa lokacin sallah ya fita in zai sallah a tsaye cikin kwale-kwale saboda jirgi na tangal-tangal zai faɗi sai annabi ce ya zauna ya yi azumi mara lafiya baya iya tsayuwa annabi ce ya zauna ya yi azumi in ya kasa zama ya kwanta ya abinci a ce kaga akwai sauki cikin shari'a musulunci an ce dole ne tsayuwa ga wanda yake da me ga wanda yake da ikon tsaya amma wanda ya rasa ikon tsayawa fa sai aka sassauta masa abu zuwa ga abin da yake koma bayan wannan wajen wahala sai addinin musulunci akwai sauki cikin sa wala mashaqqa babu wahala as-sabi' mas'ala ta bakwai anna dar al-mafasid muqaddamun ala dalbil masalih akwai wata ka'ida cikin ka'idodin shari'ar musulunci mai fadin gaske wanda malaman fiqhu na amfani da ita wajen yin istinbati wajen ijtihadi cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kare barna shi shari'a take gabatarwa sama da jawo amfani kullun idan ga wani abu idan kai akwai barna da za ta faru amma sakamakon yin san kana sa ran samun wata fa'ida to sai shari'a ta hana kai saboda barnar da ke ciki duk da kwaɗayin da kake da shi na jawo mai wajen amfani ko maslaha shine ma'anan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih sai ya muka fahimta wannan cikin hadisin annabi ce ba dan kar in dorawa al'umma ta wahala ba da na kowace da yin asuwaki lokacin kowace sallah ko alwala to shikenan inda yayi umarni idan muka yi asuwakin nan da lada ko ba akwai lada kaga wannan amfani ne to amma annabi idan yayi umarnin ko ma ka sai akwai zunubi ko ba kaga lada amfani ne zunubi fa barna shi to inda yayi umarnin adadin da za a samu na masu yin wannan umarni da waɗanda wata rana za su kasa yi su samu zunubi zuwa za su fi yawa waɗanda za su kasa to dan saboda wannan barnar da a samu zunubi sai annabi hana wajibi gara a ce an rasa ladan da ake zunubi ya faso shi shine ma'anin darsul mafasidi muqaddamun ala jaldil masalih wa hadhihi qa'idatu umumiyyatun nafi'atun jiddan qa'idatu gabanmiya mai matukar amfani wadda shari'ar musulunci na yin amfani da ita a babuka masu yawan gaske. A takaice dai abinda wannan hadisi ke nuna mana mustahabbancin yin aswaki, kuma kamar yadda muka faɗa shi aswaki mustahabbi ne a koyaushe, amma mustahabbancin sa na ƙarfafuwa lokacin da mutum zai yi alwala ko lokacin da za ka yi sallah. Me yasa aka ce lokacin da za ka yi alwala in ko za ka yi sallah? Yanzu ma'ana idan na zo zan yi alwala, kafiyar yadda zan yi aswaki shi ne kafin in fara alwalan zan sami itacin da zan kankare haƙori na da shi. Da idan na zo cikin alwala dama akwai kurkure ne baki, abin da ya makalkale ko na tayar na dattin bakina wajen kurkure baki zan yi mai sai in zubar da shi. Ba wai ina cikin alwalan ne in na zo wajen kurkure baki zan yi aswaki ba, kafin in fara sai in yi mai aswaki, da na zo wajen kurkure baki ga na riga na huta ke. An gane ku? To yanzu ya zanto cewa zan yi alwala yanzu in yi sallah a yanzu, daga yin alwala zuwa sallah ta kila minti biyar ko minti goma ko kwata, yin alwala zuwa sallah musulunci, to kaga sai in yi aswakin daidai lokacin mai alwala ke, idan zo sallah ba sai na mai sallah. To amma da ce zan yi alwala, ni Allah ya bani baiwar riƙe alwala, na yi alwala na zo masallaci an yi sallah azhar da ni, kuma na je na ci gaba da waɗansu harkoki na, kuma la'asar ta yi, kuma zan zo in ci gaba da yin sallah, alwala ta bata warware ba, sai kaga zan yi sallah da mai da alwala ta. To amma kila bayan azhar din nan na ci wani abu, ka ci kaza abinci ne ko wani kayan marmari, kila dole wani abin da zai jawo bakinka wani datti shiga ciki ko abin da zai gadar da warin baki, to lokacin nan tunda ba alwala yanzu za ka sake, tunda kana da alwala ba wajibi ne ka sake alwala ba, sai kai mai aswaki shi kadai sai ka shiga sallah. Lokacin nan mustahabban sa shine lokacin da ka shigo masallaci, kafin ka shiga masallaci sai ka zo ka kankare bakin ka, kankare ka tofar da yawon. An gane ku? Waɗansu ma suna nuna cewa a sai ka shigo masallaci ka zauna za a fara sallah din, an tace ana kaddaka mata salatu, kaddaka mata salatu, sai ka fito da aswakin ka, kankare ka, kankare ka, sa duhu a cigaba da sallah. An gane ku? To amma in dai har wani abu zai faru a na yawon a bakin ka, gara ka yi kafin ka shiga masallaci, dai idan ka shiga masallaci kuma ka dai yawo zai faru a bakin ka, kuma kila in baka da wani abu karfi in za ka tofa. An bai tona da kyau? الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاتفاً عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يجوس فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يدلل ويدلف هو يدلف ويقال شاته يسوسه وماته يموسه إذا غسل. Wannan hadisi an karɓo daga Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sunan Rasulullah, ɗaya daga cikin mutanen da Annabi ke yawan faɗa musu zantuka na sirri wanda baya faɗa sauran mutane. Ku gane irin zantukan sirri da Annabi ke faɗa musu ba wai irin wanda ya shafi hukunci hukunci bane, dan duk abin da ya shafi hukunci wannan wajibi ne Annabi ya isar wa jama'a. Dan Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illa taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'tuka min an-nas inna allaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Duk abin da ya shafi yi bari, wajibi, haramci, mustahabbanci, karhanci, annabi baya kefance wani mutum banda wani, duka sahabbai ke fadawa. Amma abin da ya shafi fitintuno da Allah ya sanar da annabi a cikin ilimin gaibo, Allah ya sanar da annabi wani abu na fitintuno da zai faru, to ba kowa da kowa yake fadawa ba, sai wanda ya san cewa ma'abuta rike sirri ne, don ka san idan kace kowa za ka baiwa labari to shikenan komai zai lalace. Na yi wannan bayanin saboda akwai waɗansu sofaye da suke ɗaukar irin wannan hadisan, sun ce to annabi na keɓance ahlul khawarij ya sanar da su shari'a wadda baya sanar da sauran sahabbai. Kaga wannan ƙarya suke wa annabi, duk abin da annabi ya keɓance wani sahabi ya ce kar a faɗa wa sauran ko ya faɗa masa shi kaɗai, da nufin kar ya faɗa wa wani a matsayin sirri, to abu ne da ya shafi kucin tunu. To Huzaifa ibn al-Yaman yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi ke keɓancewa ya bashi labarin wani abu da Allah ya laikar da shi na gaibu na abin da ya shafi fitinu waɗanda za su faru bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda waɗansu daga cikin munafukai da gasu ana sallah da su a masallaci amma munafukai ne, annabi bai sani ba ta hanyar wahayi sai da Allah ya sanar da shi. Haka Allah ya ce da shi, cikin mutanen Madina akwai munafukai, cikin mutanen ƙauye ma da suke bayan garin Madina akwai munafukai. An gane ku? Har cikin mutanen Madina akwai, amma kai baka san su ba mun san su, maradu alal nifaqi la ta'lamuhum, نحن نعلمهم sun kware wajen iya munafunci kai ba ka san su ba inda Allah haka yake da annabi Allah amma mun san su to cikin su ne wanda lokaci sai Allah ya sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa da wani suna cikin munafunci to irin wannan ne Umar dan Khattab sai ya tsorata wata rana an nuna wani an ce munafukai ne kuma annabi ya sanar da su sai fa bin liman sai kirawo yace da Allah da wadawa annabi ya faɗa maka su ne munafukai ne yace ai ba zan tona annabi ba Allah annabi bani sirri sannan kuma yanzu an goda masa kuma me yake kina sai ce to zan hada ka da Allah an lissafta da ni a cikin ko ba a lissafta da ni ba na bukatar ka faɗa mun kowa amma ka bani tabbas da aka zo a rajistar akwai na cikin ko babu ne ya ba shi garanti cewa babu ke a cikin sannan hankalin sai kwanta malamai ke kafa hujja da wannan dangane da tsoron Allah sahabbai duk imanin su da aikin su wai har yanzu suna jin tsoron kansa waye gari su zanto cikin waɗanda Allah zai fice da su a yau idan mutum ya wata ibada ko wani kiyamun laili ko karatun Qur'ani ko zikiri sai ya shiga duniya da cewa ai na kwana ina ibada bai kai ko ya tara miskine sai ya tafi wani abin da bai taka gara ya karya ba ila abin da zai yiwu bai wa zabiya in sai yana masa wata ko wani makaɗi ko ana wani lantin wanda ba Allah da manzonsa a ciki abin da zai bayar ba a nan gurin ya nan nan kamar da zai bayar na ibada yawa amma in ya bayar da na ibadan nan sai daga koranta na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza. Ya dauka cewa kamar ya ji fitin mutsi ya ji fitin mutsi da ha zira yake a busa kaho ranar tashin kiyama shi da aljanna tun da yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ga Umar dan Khattab duk jihadin da yayi da dukiyar sa da dingan dingan sa wa amma yana jin tsoron wadanda Allah ya lissafta cewa munafikai ne kada zan to ina cikin
Allahu Akbar
to alamar bawa mu'mini shine kullun ibada yi amma kuma duk da haka yana nan bainal khawfi wal raja baya dai bai tsammani daga rahmar Ubangiji dan ba a so ka dai bai tsammani amma baya bai wa kansa garanti yana jin tsoron kada ce dan ya zama da shi to wannan dai shine Huzaifa ibn al-Yamani Huzaifa ibn al-Yamani yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta fata gare shi ya kasance idza qama min al-layli yusufu fahu bis-siwak idan ya tashi cikin dare domin yin qiyamul layli domin yin tahajjudinsa yusufu fahu bis-siwak yana kankare hakorinsa da aswaki yana tsaftace hakorinsa da aswaki kun gane ko wato dama qiyamul layli lokacin da mafi dacewa shine ka fara yin barci a farkon dare sai karshen dare ka tafi kai qiyamul layli dinka ana yin tsari ka gida ka je ka kwanta ka samu da tattan barci awa biyu uku ko ma hudu lokacin da ka farka sai ka je ka cikin nishadi to annabi bayan qiyamul layli sai bayan yayi barci ya farka to sai tashi to idan ya tashi din nan sai kuma ya aswaki ya tsaftace bakin sa tunda zai shiga karatun Qur'ani babu ko wani zance mafi zama tsadar zance a duniya sama da zancen Allah shine Al-Qur'ani mai girma a ce ya kamata lokacin da zaka furta ayoyin Al-Qur'ani mai girma cikin qiyamul layli ne a wajen qiyamul layli ne karantawa zaka yi tafsiri kadai zaka yi ya kasance bakin kai na cikin ne cikin tsafta haka ake bukatar mumuni ya zama musulunci akwai tsari a cikin sa kwarai da gaske sai Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ba ma wai ayoyin Qur'ani ba daidai da hadisan manzon Allah in zai karanta sai yayi musu ado na sun dafa yana zaune a gida idan aka ce ana sallama sai ya tambaya dalibai ne suka zo domin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu fatawa ne idan an ce masu fatawa ne sai ku me hukunci ka zai ibada Allah me hukunci ka zai ibada Allah abinda Allah ya sanar me hukuncin kaza ban sani wanda ya sani ya faɗa wanda bai sani bai faɗa a duk halin da gaskiya haka zai fito amma idan aka ce ai ɗaliban hadisi ne suka zo da littattafai suka zo da exercise da biruka a hannu ka faɗa musu maganar manzon Allah su rubuce to sai ya je sai ya wanka sai ya sanya fararen kaya ya yi rawani a kansa ya sa turare mai kanti ya ɗauki aswaki yana ya goge bakinsa kafin ya fito ya fara haddasana saboda za a faɗi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sha dai ta sha bamban da karanta jarida ta yau da gobe wanda ke kunshi da labarin ƙarya da na firme da wasanni da komai a ciki wannan zancen Allah ne wannan zancen manzon Allah ne allazi la yasufu anil hawa in huwa illa wahyu min Allah to da haka ko kasar ai masa tsafta ke a ce daga nan gudun sai ka gane kuskuren fahimtar addini da muke yi da muke ɗauka wai da an ce wani almajiri ne wani malami ne alamar malanta alamar almajirci shi ne a ga mutum cikin datti da kwarkwata ba wanka ba wanki kila sai a so ɗaya zai wanka a tsaki wallahi tallahi wannan ya saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hanyar manzon Allah, manzon Allah ba wanda ya bi shi sauka. Tunda Ubangijin sai ce da shi, ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir, ka tsarkake tufafinka. Tunda Allah ya faɗa masa haka cikin tsafta yake sallallahu alaihi wasallam, cikin kanshi yake, yana daga cikin dangin abin da annabi ya fi so na kayayyakin duniya, mace ta gari da turare. Annabi ya ce wannan shi ne kuka kauna duk a cikin kayan duniyar ku da kuke kowa a kai, mace ta gari da turare. Don ta sabon nan, ta riga ka huta duk sauran nafila ne. In aka haramta maka wannan, duk abin da aka tara ma a duniya hankalinka ba zai kwanta ba. A ce kai ne shugaban Najeriya, a ce kai ne shugaban masu kuɗin duk duniya, a haɗa ka da mace ta sababi. Wallahi wata rana za ka fito da riga a baibai baka sani. Baibai za ka fito da rigar ka ba tare da kafin. Saboda matarka ta sa ka gaba ka rasa yadda za ka yi. To dan saboda haka kenan addinin musulunci addini ne na tsafta. Annabi na san tsafta, tsaftar haƙori, tsaftar tufafi, tsaftar jiki, sanya turare, wanka wanki a kan lokaci, duk talaucinka wanki dai kada ya gagare ka, duk yadda rigarka ta zama ɗaya ko biyu rika wanki a kan kai, kar ka fita da annabiya. Wannan ba siffar musulmi ba ce ko siffa wadda musulunci yake marhabin da ita ko lale da suka zauna cikin da Allah ya yarda. Da daddare annabi zai tashi fitar zai kiyamun lalle sai ya sankare bakinsa, ba wai zai fita ofis ko zai fita waje ba, da daddare zai kiyamun lalle ya sake komawa a gidansa. Wa yake wa ado? Ibada ce da ake samun lada. Wannan hadisi karkashinsa za a iya fahimtar matsaloli kamar haka. Na uku ya ce kadar mu'allif ma'anahu yaktilu, da aka ce idan ka mun lalle ya tushu fahu, yana tsaftace bakinsa. Yace ma'anahu yaktilu, yana wanke bakinsa, ko wa yudalliku, ko na tuɗa bakinsa. Wa yuqalu shasahu yasusuhu, al-arabta kan ce shasahu fi'li madi yasusuhu mudari'i, ko a ce masahu yamusuhu madi da mudari'i, idza ghasalahu, idan mutun ya wanke bakinsa ko idan mutun ya tsaftace bakinsa. Wannan hadisi karkashin sa zamu iya fahimta hukunce-hukunce guda uku. Al-awwal, hukunci na farko, ta'akkudu mashru'iyyati siwaki ba'da nawmil layli, karfafuwar mustahabbancin yin aswaki idan ka farka daga barcin dare. Idan ka farka a barcin dare. Wa illatuhu anna an-nawma muqtadin li taghayyuri ra'ihatil fami, dalilin da yasa ku aka mustahabbantar da haka, shi galibi barci yakan jawo bakinka, iskar da ke fitowa daga ciki canja duk tsaftarka. Ka tsara kafin ka kwanta kai aswaki ko kai brush. Idan ka kwanta kai baccin awa biyu, idan ka tashi yawon bakin ka sai ya canja, sai ya rika wari, duk tsaftar ka kuwa. Da sai annabi dai tashi kuma sai ya sake mai aswaki sallallahu alaihi wasallam. Da Allah wani mai kiwon lafiya a duniya yake da wannan tsari irin da annabi. Wa siwaku huwa alatun tanzifiya, abin da ku ake nufi da aswaki shine dukkan ala, dukkan wata aba da za, dukkan wani abu da za ka yi amfani da shi tanzifiya na tsaftace baki. Wa lihada fa innahu yasunna inda kulli taghayyurin, da haka tunda barci na gadar da canjawar baki ko warin baki ko yawon baki, da haka aka ce mustahabi ne kai aswaki. To dukkan abin da ya kawo canjawar, ko da ba barci bane ko mustahabi ne, kuma kai aswaki. Ko da wani abinci ka sako abin ta bakin kai canja din, kuma sai kuma sake yin aswaki. Na biyu, ta'akkudu mashru'iyyati siwaki inda kulli taghayyurin karihin lil fami, karfafuwar mustahabbancin yin aswaki yayin da duk aka samu wani abu wanda yake canja shaken bakinka. Afzan min al-ma'na as-sabiq, wannan mun turo shi daga ma'anar da ta gabata ta farko. Na uku, mashru'iyyatun nazafa, shar'antuwan yin nazafa ala wajhil umum, ba wai a baki ba, ga dukkan abin nan. Ka iya yin kiyasin dukkan saurin jiki cewa mustahabi ne ka tsarsa jiki kiyasin alal fami, ko ba haka ba? Kiyasi akan baki, tunda an mustahabanta masu sai baki, to misali dukkan abin da yake cikin makon mustahabi ne ka tsarsa jiki, kamar yadda zamu gani cikin hadisin da zo gaba. Wa annaha min sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wannan yana cikin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Wa min al-adab as-samiya, yana daga cikin laduba masu da girma. Asali abin da yake madaukaki ba makaskanci ba, yana daga cikin ladubba na sama ba na ƙasa. Al hadithu tafi ashar, hadithi na tara. An Aisha radiyallahu anha qalat, dakala Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhuma ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وانا مسندته الى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقمطته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستن به فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى حين معنا ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وأردت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وأن حديثي هنا دم تكر فائدة ثم هنا دم كده وأن أبو ميبان سوسي دم وأن حديثي يا فارني أكرشان رأي ورمان الله صلى الله عليه وسلم inda zaka ce wannan hadisi shine karshen hadisi a duniya da ba kai kuskure ba in matambayi ya tambaye ka menene karshen hadisi karshen motsi karshen sunnar da aka ruwaito daga annabi daga ita bai saki fadin wani abu ya bar duniya kace sunnar aswaki
Allah
ba kai kuskure ba mu bi hadisin kalma kalma an aisha radiyallahu anha an karko daga aisha Allah shi kare da a gare ta wane ne ko bai san Aisha ba yar gidan Abubakar Siddiq As-Siddiqa bint Siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya cikin jerin matan annabi ita ce ta uku Khadija ta farko da Allah ya karɓi rayuwar Khadija sai annabi ya auri Sauda bint Zam'a daga nan gurin kuma sai annabi ya auri Aisha radiyallahu anha duk cikin matan annabi duk auren da annabi ya matan da duk ya aura zawarawa ne Aisha ce kadai ya aura tana matsayin budurwa dan haka take alfahari ga sauran matan annabi da irin wannan matsayi nata cewa dukkanku an aure ku kowace wani ne ya aure ta kafin ta aure annabi ni ko shine mijin farko din shine na karshen shi yasa wata rana ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake da rakumi shi zai je kiwo kana da rakumi zaka je kiwo ga wata ciyawa lallai ba wanda ya taba yin kiwo ga wata ciyawa waɗanda zo sun yi kiwo sun tafi dan Allah ina zaka tura rakumin ka je kiwo
Allahu
akbar inda ciyawan ne yake inda ba kowa sai ya fice da dai ma'ana sauran matan su zo rawa ne ita kidin ce As-Siddiqa bint Siddiq Aisha qalat kace dakala Abdurrahman ibn Abi Bakar dan uwanta ne shi Abdurrahman ibn Abu Bakar Abdurrahman dan Abu Bakar Siddiq kina ya shigo alal nabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi da miji tabbata gare shi wa ana mustanadatuhu ila ra'si kaje abin da ke karu na baka falaka take lokacin na jingino annabi zuwa girjina wai abin da take so taye ta la duniya a dane matsayin annabi ya kai ta dauko shi ta dora kan kirjinta ba ya da lafiya wani ya shigo ya sallama ma kuma annabin bai kai rubuntarsa ba yana nan yadda yake saboda wanda ya shigo muharraminta ne dan uwarta ne annabi na halin da yake ka duba yadda mutum ke nuna rahama ga mijinta ka duba tseren shekaru da ke tsakanin annabi da Aisha yarinya ce ta zama lokacin da annabi ya aure ta tana da shekara nawa a duniya tana da shekara shida zuwa bakwai ya aure ta yin shekara bakwai ya tsare da ita a gidansa tana da shekaru tara kasar annabi ya bar duniya ba ta kai shekaru ashirin ba tana shekaru sha takwas kasar a duniya gaba
ɗaya
tare da haka ka duba da take tana da kwakwalwa ta jin kai saboda tarbiyyar da ta samu tarbiyyar da mahaifinta ya yi mata zuwa aure kuma da aka zo ko miji ya tsora a haka bayan lafiya wai ta kyale ta akan fulo ma a'a yanzu wata baka da lafiya tana kallon talabijin ba abin da ya dame ta tana cin tana cin shingar tana wasan ba ka da lafiya kai ne mijin mai kawo ce fanan mai atamfar mai komai ba abin da ya tafi da shi ba rahama ba jin kai ba ta ita abin da ta sani a bani a kawo kaza kaza ya kare babu kaza ba komai a littafin ta sai kalmar kamus din ta shine babu ba komai ita ba ta da wani kamus sai babu amma ta ce wa ana mustanadatuhu ila ra'si
na jingina annabi ila sadari zuwa ga kirjina wa ma abdurrahman suwaqur ratum abdurrahman lokacin a hannunsa akwai aswaki danye yastannu bihi yana kankare bakin sa da shi lokacin da ya shigo wannan sai nuna mana sunnan sahabbai ne ba suna tafiya da aswaki a hannun dan ya shigo zuwa gidan annabi dan ya ga yar uwar sa Aisha sai cikaro da lokacin annabi ba da lafiya Aisha na sallafa da shi kan kirjinta kuma tare da haka ga aswaki a bakin sa Aisha take gashi da aswaki danye a hannunsa fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai sai annabi ya mika wa aswakin nan idanunsa shine abaddahu ya zura ido ga wannan aswakin kamar ga mutum ya taho da wani abu a hannunsa saboda kwaɗayin ga wannan abun ba ma ka kallon mutumin abin da yake hannunsa ɗin ka ci kallo to da aswaki yana kankare bakinsa annabi kawai aswaki yake kallo sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu siwaka Aisha sai ta fahimci annabi na san biki aswaki ba sai ya ce ina so tunda ya nuna yana so shikenan sai a ci gaba da yi haka mace take ladabi a gidan aure mijinki na son kaza abin nan kuma halal ne to ba sai ya taga baki ba ya kanki kunyar idansa da kin ga yana ta'awar abin nan ko mene ne sai ba kina da halin yi kina da halin ba kina da halin dauko masa shikenan tana ganin haka aswakin daga wajen dan uwarta ne sai ta karba take fa kuttu siwaka sai na karbo aswakin daga hannun shi Abdullahi Abdurrahman kai fa qamattuhu take sai na tattauna shi wato ga wani tsari da tsafta lokacin da kake cin aswaki daga nan bakin sai na karba sai na zo bakin nan da ka tsora Aisha ba sai haka ba canjin din inda bai amfani da shi ba nan gurin sai tattauna dan ta baiwa annabi ya amfani da shi Allah shine fa qamattuhu take sai na tattauna shi da bakina an gane ku wa tayyabtuhu tare da haka kuma na dada da shi to wannan tsayyabtu hudun waɗansu suka ce ta sa masa turare waɗansu suka ce a ta sa masa ruwa ta wanke shi bayan ta tattauna ka ga dindindin da ke bayan zai fita da ya sai ya jika da yawo sai kuma ta wanke da ruwa wurin ya yi laushi sai ta baiwa annabi dan yana cikin halin rashin lafiya ma'ana wai ya tauna da baki ma sai an tauna masa
Allahu
ya tauna da baki ma sai an tauna masa sallallahu alaihi wasallam tana jin kansa tana jin tausayinsa saboda halin da yake cikin rashin lafiya ba wai sai rikin lafiya ba ko wani hali haka ba san annabi suke jin tausayinsa summa dafatuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take sannan sai na miƙawa annabi sura da amince tabbata gare shi fassan nabi sai ta gaba da kankari hakurinsa da shi fa ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istanna sinanan ahsana minhu sai ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya goge baki da wani aswaki sama da wannan aswakin da na baki da
Allah
wato kaga shi kuma annabi yana da wata siyasar zama da iyali tunda ta yi gonanta ta baka karku gwale sai take ba da sai ya ci gaba da yi ba ya lafiya ba amma so yake faranta masa rai sallallahu alaihi wa sallam rayuwa musaya ake da juna tsakanin ka da ita ba wanda zaka faranta ma rai sai ita ba wanda zai faranta miki rai sai shi to idan ba ku kwantar da hankalin ku kun yi musayar soyayya tsakanin ku da juna tausayi tsakanin ku da juna jin kai tsakanin ku da to wa zaka ji kai in baka ji kanta ba sana gidanka ka jikan wata a waje kewa za ki jikan in biki jikan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ban taba ganin wata rana da annabi ya yi aswaki mai ban sha'awa irin wannan ranar ba fa ma an ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace babu abin da ya hana ya kai karshen annabi ya kare wannan aswaki rafa'a yadahu sai annabi ya daga hannunsa au isbahu wani lokacin tace daga zanyatsa tace annabi na kare aswakin sai ya daga hannunsa sama a wata ko kuma sai ya daga dan yatsansa wato marwayin hadisin yayi takka ko dai Aisha ta ce ya daga hannu ko ya daga mai dan yatsansa ma thumma qala sannan sai ce fir rafiqil a'la salata fasu uku annabi faɗo wannan kalma mai wannan kalma take nufi fir rafiqil a'la lalle tare da ma'abuta sama su wai ma'abuta sama mala'iku fir rafiqil a'la lalle dan fadar kololuwar sama lalle fadar nan ta kololuwar sama canzan ta ko canza a cikin dani ko kuma can na zaba ya fi wannan salatin hasso uku Aisha take sun maqdiya alaihi sanna a karbaransa a wata riwayar da ba wannan ba take tun da nija ce sir rafiqil a'la sai na tabbatar ba zai kwana ba tabbatar a nan zai rasu saboda me tace domin ya taɓa faɗa min lokacin rayuwarsa cewa babu wani annabi da mala'ika ya taɓa zuwa karɓar ransa face sai ya bashi zaka yaya a karɓi ranka ko a kyale ka duk annabi sai mala'ika ya zo ya ce to na zo karban rai, yaya a karba ko kuma a bari sai nan gaba? Wannan idan na kama malam Musa zafi ya gaida zai ce bai kara tafiyawa ba, ina so ki cikin fa sai nan gaba, a karba kuma kyale ka. Ana da aka ba annabi wannan zafin sai ke ciya karba shi ne ma'anar fir rafiqil ala dai da an karba rai kuma mane na ki tafiya da su sama kan fi illiyin ba da kama illiyin ki da umma ita fir rafiqil ala sallallahu alaihi wasallam ta ce na tabbatar ya zafi wato a karban zaki da zaka ga wannan dan amana sunna ta karshe da annabi ya bar duniya ya tace me ko da wani ya tafi ka a wannan wata rana. Wa kanat taqulu Aisha ta kasance tana cewa ma ta baina haqinati wa zaqinati, annabi ya mutu baina haqinati wa zaqinati. Wannan wata magana ce da in zaka fassara ta da Hausa kai sai sai ka tabbata da zaka bata menene haqina menene zaqina shine abin da zamu fassara. Idan an ce haqina a larabci shine wani rami da ke nan gindin wuyanka, kasa akwai kasusuwa guda biyu nan denan denan guna tsakiyar sa akwai me rami, to wannan rami shine haqina. Idan an ce zaqina kuma wato abin da yake biyo karshen makogaro daga kasa, kaga kusa da juna kenan, to tace annabi ya mutu tsakanin wannan rami da gindin makogaro. Me take nufi annabi ya mutu yana tsalle kan kirjina na dora wuyana akan sa ina jiyarsa, haka Allah ya kafara rayuwarsa dan yana cikin halin rashin lafiya tana jiyarsa. Me take nuna wa sauran matan annabi falalar ta cewa ita annabin ma a hannun ta mu, wannan ko ba karamin falala bace
Allah
ba karamin falala bace sai annabi ya mutu a hannun ta. Baya da haka aka binne shi a dakin ta, ai Aisha ta dace da falala mai yawa, daga nan za ka gane kuskuren yanci a da suke zakin Aisha. Yanzu idan kuka kai Aisha ba ta da kirki, kenan Allah ya zabi ya karbi ran annabin sa lokacin yana hannun wanda ba ta da kirki, a binne shi a dakin wanda ba ta da kirki ba ta da mutunci. Ai kaga wannan bakar magana ta suka fada a dawo sai kun gane da kyau tace annabi ya mutu baina hakin tuwa da hadi wa fi lafzin aw wani lafzi na hadisin fara'aituhu yanzuru ilayhi, tace lokacin da Abdullahi ya tsugo da aswaki a hannunsa sai na ga yana kallon sa. Wa aradtu annahu yuhibbu siwaka, da ma san kuma na san annabi na san aswaki, fa qultu sai na ce da shi atuzuhu lak, in karbo maka aswakin ne. Fa ashara bi ra'sihi annahu, lokacin saboda yana cikin halin rashin lafiya yace eh ma da baki baya yi, sai ya ishara da kansa sai ya karbo mun. Hadha lafzu al-Bukhari wa li Muslim nahwu, wannan lafazin Imam al-Bukhari ya rawaito shi, Muslim yana da kwatan kwatin shi wannan lafazin. Dukun je da dai hadisi yake sai ma ya kaddu min al-hadith, irin abin da za a iya koya cikin wannan hadisi na hukuntar hukunci. Na farko al-istiyaqu bis-siwak ar-rafq, musabancin yin aswaki da aswaki wanda yake danye ba lalle ne sai busashe ba, ko kana azumi ko baka azumi zaka iya yin aswaki da aswaki busashe ko danye. Kai da busashe yayi, kai da danye yayi, da azumi bakinka ba azumi ya halar. Wadanda ke cewa ba a yin aswaki lokacin da kake da azumi a bakinka musamman in aswakin na tantano, wannan magana ce mai rauni cikin maganganun malamai, cikin maganganun malamai ba ta da asalin da yake dogaro da ita a shari'a. Kun gane da kyau, da lokacin da ka tauna abu kadara mai zaki ne, kadara mai zaki ne, mai hamami ne, hadewa kai sai in ka hade ne sannan ba azumin ka yabe ya kare, amma da ka tauna yawo ya taru bakin ka sai ka jefar sai ka tofar, me ya bambancin wannan da sa ruwa a baki ka tofar? Yanzu idan kana azumi sai ka sa ruwa cikin bakin ka, kuma sai bakin ka yi dade sannan ka tofar, azumin ka ya kare? To amma da za ka hade ba ya kare, to haka ko me ka sa a baki, in dai ba hadewa kai ba haka ka dan ka sa shi a baki sai ka furzar da shi shikenan, wannan baya kare azumi. Nabiyu islahu siwaki wa tahayyatuhu, ana san a gyara aswaki kafin a yi amfani da shi, kaga Aisha sai ta gyara shi kafin ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Nauku al-istiyaqu bi siwaki al-ghayri ba'da tasghirihi wa tanzihihi, ashe ko da wani yayi amfani da aswaki kai ma ya halatta ka dauka kai amfani da shi, sai dai kuma ka dauki dai bangaren ba nan gurin ba, in ma wannan bangaren ne daidai inda tattauna ka kuma sai ka gyara shi ka fitar da shi sannan kuma ka tauna wani wuri kuma ka yi amfani da shi. Nahdu al-amru bima yufhamu min al-isharati wa dilala, ashe ana kiran zance zance ba sai abin da kai da baki ba, ko da ishara kai sunan shi ne zance, tun daga shi ta cewa annabi in karbo maka annabi ce ba yi sai haka da ka, sai ta fahimci ya ce mai yi sai ta karbo mata. wai mai hukuncin hikimar kawo wannan cikin maganganun malamai suka ce wannan zai shiga cikin babuka da yawa, zai iya zuwa kasuwanci kana sai da littafin nan ka sa a gaba kana sayarwa, in ce ya wannan littafin aka maka Allah ka sayar min da shi naira 50 sai kai haka daga sai ya fahimci gace ne kaga sai tsoron naira 50 zan yi ta jaka kasuwanci ya kullu ko bai kullu ba ya kullu, amma kaga kuma malaman fikihun da ke cewa kasuwanci baya kulluwa dole sai da sai ga kai bai al-ijab wal qabul, amma malikiya ba sa tar da wannan suka ce wa huwa ma yadullu ala ar-ridha wa indi mu'atati al-amid al-muktasar, shi kasuwanci shine abin da ke nuna yardewa da juna ko da kuwa karba kai ka bayar ka zo ana sai da takalma a shago sai ka dauke su baka sa mai takalman komai ba, daga kalle ka kalle su kai musu kima kai sai ka kirgo naira 100 sai ka bayar sai kuma ya karba ya sa a jiki ka zo ya yi gobe ba ka ga baka ce ba nawa a sa kudi a taya gaskiya za a faɗa ko sa suna za a yi wai da in ka san ki ta wai a faɗa ma gaskiya ko a sa kudi wai gaskiya ce za a yi amma sai an nemi shawarar ka a sa ma gaskiya ko a sa maka a faɗa ma gaskiya ko a sa maka su ai gaskiya za ka faɗa don a take ta koda bayayya kuke da juna ka ba shi kuɗi ya karɓa sa alƙin shi kuma baka haja kasuwanci yayi shine bai zullu Allah da dawo inda mu afa dan saboda ishara wanda take bayar da fahimtar ba na daukar ta a matsayin wannan to kuma zai iya shiga kenan cikin kowane babu inda kai ishara dan ko da daura aure akai da aka zo maganar daura aure waye alwalin wanti take da hannu kace gari baka yi jira ta baro ba sai kace ka yadda ina neman auren wanti ne wakilin wani ko ne wannan ina neman ta da aure ka bani sai kai haka da kai ma'ana ka bani kaga baka ce komai ba da bakin ai ba wanda zai ce dole sai an yi al-ijab wal qabul din nan wannan al-ijab wal qabul laysa bi wajibin an yakuna lafzan qad yakuna isharatan muhkima isharu mai bada fahimta akan abu cikin zai iya gina abu an fahimta ku wannan shine abu nabi da za a fahimta cikin hadisin mun fahimta ka da annabi ya zuri ido ga mai aswaki Aisha ta tambaye shi kana so annabi ya ita nabiyar ar-rafiqul a'la umul musharu ilayhim fi suratul nisa'i abinda yake nufi da ar-rafiqul a'la abokanan zama wadanda suke na kololuwar sama sune wadanda aka yi isharar su cikin suratul nisa inda Allah ya ce allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa sadiqin wa hasuna ulaika rafiqa ar-rafiqul a'la حديثي نجبا الحديث الاثرون ولا حديث لا اثرين
عارف شيء ودي ai zaka ji sautin da ke fitowa duk mai abun musan azari ke so nuna mana wai mai mukan yace mana annabi yayi aswaki na ji karan sa shikenan wai so ke karan ba sai ya fada mana yaya karin yi ka duba amanar ilimi wajen bai ba ka barin saghira wala kabira ko kankantar abu sai sun ruwaito cewa ga abin da ake yau da zaka ji sahabi ya ce ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo masa da wata riga mai ruwan fatifati ya balla ɗaya maballin bai balla ɗaya nabi da na uku ba me ya nan ka fada mana maballin sa wani ya nuna mana da ya haddace ko me ya faru a wajen kaga dai wannan balla maballi ko rashin balla abu bai da ba mu damu da shi ba a ciki ko ya ce mana rigar safara ce ko baka ce ko ma me ce ce wannan duk ba wani abu ne da ya dame mu da yawa ba a wannan lokacin sama da menene abin da annabi ya tabbatar ko ya gani wannan abu sahabi ya yi kyali to amma dan saboda kiyaye al'amuran sai sun faɗa gaba ɗaya komai da komai shine sai ka annahu ya tahawwa kai ka ce zai halarta abin da za a koya cikin wannan hadisi mashru'iyyatu tasawwuki bil udr ratbi abu na farko shar'antoyin aswaki da danyar sanda ko danyen itace wa anna tuwaka min al-ibadati wal qurbat kuma lallai aswaki yana cikin ibadoji yana cikin abin da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangijin sa na biyu mashru'iyyatu al-mubalaghati fi tasawwuk zurfafawa wajen aswaki din lianna fil mubalaghati kamalul inqa dan gurgurdan yadda kake yawan yin aswakin gurgurdan yadda bakin ka ke tsaftatuwa ya tsaftatu ya tsaftatu idan kai kadan kuma tsaftar za ta zo kada asalin mas'ala ta al'amari na uku an yasta'ana la tuwaka fi lisanihi fi ba'd al ahyan wani lokacin aswakin harakan harshen sa ma yana gogawa sun da hawa sun ba to bayan ka goga koli kuma sai ka goga ta gami akan harshe saboda shi ma harshe wani lokacin ai za ka ga abinda ka tsina bai yana kan harshe ko ya ja ko ya baki ya danganci mai kasa a bakin ka wani mai launi to dan gusar da wannan launin sai kai amfani da mai aswakin bayan ka tattauna shi ka tattauna shi yayi launi sai ta bace huda maka harshe ba kaga lokacin sai zan to dattin kan harshen ko launin kan harshen zai gusar duk mutum zai fahimci wannan yayin da ya kasance yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, yana karanta hadisi sau da kafa. To wannan shine babin da yake da alaka da aswaki, babin da yake gaba, babi ne da yake magana akan al-masfu alal khuffain. Za mu karanta ko da hadisi biyu ko uku ce. Babul masfi alal khuffain, babin da yake magana dangane da yin shafa akan huffi. Al-khuffain ko al-khuffani tasniya ne na lafazin al-khuffu. Al-khuffu dukkan abin da ka sa a kafa wanda ya rufe maka idan sawu shine ake kira al-khuffu. Da kowane irin abu aka yi, an yi shi da roba ne, an yi shi da fata ne, in dai abu ya rufe kafa, ya rufe idan sawu, to wannan ana kira shi da suna khuffi. Ko ya zo rabin koli ko bai zo rabin koli ba, ya zama sunan ka kofi. Wannan abin da fata aka yi shi, da auduga aka yi shi, da roba aka yi shi, da kowane irin abu aka yi, matukar ya rufe kafatun nan shi da ake kiransa da suna al-kufu. Tasniya din sa al-kufai ne guda biyu, tunda kana sa daya a dama daya a hagu ne sai zan to al-kufai ne. Mare da hada ba yuzkaru fihi shay'un min adillati mashru'iyyati masfi al-kufai. Wannan babi abinda za a ambata a ciki wani bangare na dalilai da ke nuna shar'antuwar yin shafa a kan huffi. Li'annal masha alaihi ba badla ghaslihi ba, domin yin badlu ghaslihi ba, domin yin shafa a kan su huffi guda biyu ana yi ne a madadin wanke su. Fa huwa taharatu shar'iyya, shi shafa a kan huffi tsarki ne shar'antacce. Al-mujma'u alaiha, wanda malamai suka yi ijma'i a kai. bainal mutabarin min ulama'il muslimin, cikin irin wanda aka kirge su ko aka yadda da ilimin su cikin malaman musulmai, duk sun yi ijma'i akai. In kaga wadansu sun saba, sun ce ba za a yi ba, to ba a kulawa da sabawa saboda karancin su, ko kuma saboda dama san ba a kirga su cikin malamai na gari. Limata wa tara fiha min an-nusus, saboda abin da ya biyo juna na dalilai ko nasoci al-shar'iyya, nasoci na shari'a as-sahihati, in ga ta su alwabiha, waɗanda suke a sarari wani lalhamu. Walayi wata baru su zuzu ba abu tsawai, ba a izina, ba a lura da su zuzun da waɗansu ƙungiyoyi suka yi, fardarewa da waɗansu ƙungiyoyi suka yi, fi adami mashru'iyyati ha, suka ci fi adami shar'iyyati ha, cewa su ba a yadda da shafa akan hufi ba a cikin mazhabar su. Wal akhdhu bi ahadithi ha liraddihim an-nusus as-sahiha, ba a karɓar hadisi wato da kuma rikin yin riko da hadisan su, saboda sun saba nassosi sahihai as-sariha al-mutawatira. Akwai waɗansu bangalori daga cikin bangalorin da ke dangantuwa zuwa ga musulunci wanda ba su yarda ba da yin shafa akan hukki, daga cikin su akwai shi abu sai da wannan ba. Wal masfu ala al-khuffain min ar-rukhati allati yuhibbu Allah an tu'ta wa min tafsilati hadhihi shari'ati samha, yin shafa akan hukki kuwa yana cikin rahusa wadda shari'a ta bayar. Allah ko yana son in ya ba da rahusa a karɓa kar a ci gaba, kuma yana cikin sauƙi da shari'ar musulunci ta kawo waɗanda ke nuna sauƙin ita kanta shari'ar musulunci, dama tana kawo ababe masu sauƙi, ba ta kawo ababe na ƙunci. An gane ku? Ma'ana dai nasoci na dalilai na shari'a sun nuna shafa akan hufi, kuma malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i in banda waɗanda ba a girgaɗe saɓawa su, kamar shi a wannan ba a ba a girgaɗe saɓawa su. Dan haka da ka zama ba za ka ce an yi saɓani ba, ahlus sunna sun ce kaza, shi'a sun ce kaza, yau waki kirga shi'a. Walaysa kullu khilafin da'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari, ba dukkan saɓani ba mai wa za ka kai to wani lokaci za ka yi shiru kawai. Al-hadithu al-hadi wal 20 hadithi na 10 na 21, wanda shine hadithin farko cikin wannan babi na al-maswa wal khuffai. An al-Mughira ibn Shu'ba, an karɓo hadithi daga Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kare ta gare. قال يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ناكس الفيسة لدى النبي إرادة مثل الله ثبت دريدي لكن من بلاغرو دهي واتس فيها دهي فأهويت لأنزع خفيه سينا دوكا دي انتري خف لكي كفا فنسا قدابيو فقال يا النبي سيدعهما كاليسو فإني أدخلتهما طاهرة تيدي ناكس دا كفا فنسا قدابيو سكم خف طاهرة تيني سنة كزركي da haka ba bukatar yanzu kuma dan zan sake alwala sai na cire su na wanke kafafun sai dai in shafa akan hufin. Fa masaha alaihi ba mugira bin su'uba yace sai annabi ya shafa akan hufin guda. An gane ku? malai sai abin da za a karba cikin wannan hadisi ko abin da za a iya fahimta na farko mashru'iyyatul masyal wa kufayli a sai shari'a ne mutum ya shafa kan hukumi a yanda wuru lokacin da yazo alwala wal mas'ul yakunu maratan wahidatan bil yadi shafa dai kawai zakai ba sai kai ta bi ta uku ba bil yadi da hannu ɗaya ba sai ka sa hannu biyu ba wa yakunu ala ahli khuffi zaka shafa shafin hukumi ne duna asfalihi banda kasansa kamar da asil asar kamar da zuci cikin ruwawoyi daban-daban wato daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tare an gane ku wannan abu na farko kenan abu na biyu istirafu taharatin lima sai alau kufairi kafin kai shafa akan hufi ya zama dole ya zanto da can kafin ka sa hufi kana da alwala ne ka sa alwala kai daga gida da safi kafin ka fita office ko gona ko duk inda zaka wurin aikin ka da kai alwala sai ka sa hufi a kafarka mun ce hufi duk abin da ya rufe maka idan sa kenan azhar sai alwalaka ta walwali kana son ka sake alwala shikenan zaka yi komai na alwala in banda wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka jika hannunka da ruwa hannu daya sai ka shafi saman hufin kawai so daya kuma ka sake shafan nan gurin so daya ko wata kafa zaka tafi ta sana so daya kuma saman banda kasan shikenan magana ta riga ta kare kai ta faka ba sai ka shafi kasan ba ba sai sai ka sa hannu biyu ba ba sai sai ka ga mai saman da shafa ba ko da nan gurin sai aka shafa haka so daya sai haka so daya shikenan ka riga ka gama wannan shafar ibada ce ba ta ake sai ka ga mai shafar ba shikenan sai ka tafi kai sallar ka haka amma wannan ana wannan magana ne idan ya zanto dama hukumin da ke kafara ka zaka yi sallar da shi ba zaka shirye amma in zaka tare shi ko me ya amfani kai shafa kai sai ka tare ka wanke kafar sannan ka yi sallar ka haka amma in dama tun zaka yi sallah da hukumin ka kafar ka kaga dama ba zaka tare ba kenan sai kai shafa kai sai ka ci gaba da sallar ka haka tunda ya halatta kai sallar shi ko mu ce sunna ne kuma mustahabi ne kai sallar da tafsiri ko kai sallar da hukumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sabawa yahudawa ku yi sallar da takalmin ku dan su yahudu ba su sallar da takalma haka dan ka sallar takalmin ku kai sako ba sai in takalmin akwai da shi annabi a aikace ya yi sallar da takalmi a magance ya faɗi cewa ku yi sallar da takalmi ku ba wani abu na ki a aikace ya zo ya fara sallar da takalmi a kafarsa sahabbai duk suka bi bayan su ma suna sallar da takalmi a kafarsa bayan ya sallace wani bangare na sallah din sai su ga ya tsire takalmansa su ma duk sai suka tsire nasu da a gama sallah sai annabi ya ce me yasa ku tsire takalman ku suka ce mun ga ka tsire naka ne Allah to ani malaika jibril ne yazo ya ce mun kasan takalmin nawa akwai najasa dan haka sai na tsire ku ko me na ku za ku tsire tunda ba zo an faɗa muku yace dan haka idan ɗaya daga cikin ku yazo zai sallar takalmin ka fasa to ya duba ya gani din akwai datti a kafarsa ko najasa sai ya goge sai sallar da kalmansa bai ce ba sai tsire sai tsire sai ya goge din ya goge sai sallar da kalmansa haka da haka wannan dan ka sallar da kalmi a kafarka babu komai an za wata rana muna a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Madina kusa an fada da masallacin fadawa mai yawan gaske to ana aikin masallacin inda aka fada da din ma wanda wurin ma lokacin ma da muka je Madina unguwa ce ma da gidajen mutane wurin amma aka ruke shi daga masallaci to lokacin wurin ana aiki ba a gama aiki ba sai muka shiga wurin da takalmu mu kafin mu je sai inda kafe yake sai wani ke kaka ga wadansu Yahudawa suna zaune a Madina ba sa san masallaci da mu gashi ma sai shigo har masallacin Annabi da takalmi a kafar su kaga wannan ba zai zaka yi shi abin da ya fahimta kenan to kaga wannan abin da ke kawo haka shine rashin karatu ko jahilci amma dan kasa takalmin ka kai sallar takalmi ba komai a kanka sai dai kawai abin da za mu ci yana daga cikin hikimar karantawa idan mutane ba su san wannan hukunci ba karka je ka fara musu dan karka fitine su ka san su bar addini an gane ko dan sai ka sa wani ya kare ta hadisin annabi saboda jahilcin sa to amma idan ka karantar da mutane mutane suka karatu sai kai wannan babu laifi a kanka sannan kuma kamar yanzu a ce da damana ga masallaci da kasa da kawai wani shigo da takalmi ya zo ya shigo kaga zai dauko da ta kuma ya zo ya sa a masallaci wanda wannan kuma ya sabawa hikimar shari'a musulunci ta tsafta ina ba da mafi tunan da kyau saboda haka wannan na nuna mana wato abin nan shafa akan hufi wato cewa darasi ne kafin ka sa kai shafar yanzu to ka sa su da sarki wazalika bi an takuna rijlani ala taharatin qabla dukuli masul hufi ta yadda kafafun guda biyu za su zanto cikin sarki kafin ka sa su cikin hufi din abu na uku ne babu khidmat al ulama wal fudala wannan ba za a sallama ba da mu wadansu malaman sun yi inkarin wannan musabbantin yin hidima ga malamai ko dukkan mutum mai falala tun da gashi da kafa da takalma a kafar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ruzai ne zai tsire masa annabi ba wai ya hana shi cire takalmin bane dan karan kansa, ya ce karka cire domin lokacin da nasa akwai me sarki a kafata da aka ba na bukatun cirewa. Wannan yunkurin na da ya je ya cire masa wannan ya nuna hidima ya je yawa annabi, annabi kuma bai yi inkarin hidimar ba. Kun gane da kyau? To wai sai mutane sai a ɗauka a ƙarƙashin wannan cewa ashe dukkan wani mutum malami ne ko mai fulala za a yi masa hidima. To wannan kawo kalmar hidima a buɗe a sake ta a haka tana buƙatar a tsaide ta hidima wadda ta dace da shari'a, domin akwai hidima da ta dace da shari'a. Da akwai malaman da suka sufaye ana yi musu alwala, amma suna zaune ana musu alwala dan kai magana sai gina kafa maka fujja da wannan hadisi, ba abin da ya masa zafi sai kafa fujja da wannan hadisi, ba ya jin tsoron Allah kuma ba ya da fahimtar hadisi sai kafa maka fujja da wannan hadisi. Kaga wannan ba daidai bane. Akwai malamin da zai zo shi a kawo ruwa idan ya rufe sha ruwa ko kuma ya wanke hannu ya kukkure bakinsa a ciki, kuma mutane su rinka wawa suna sha da sauransu. To duk dai hidimar da za a yi wa kowane irin malami za a yi masa hidima ne da su dace da shari'a. A cikin addinin musulunci akwai girmama malamai, akwai girmama dukkan wani ma'abucin girma, dattijo mai shekaru samari wajibi ne su girmama shi. Malami masanin addinin musulunci, masanin Qur'ani, masanin hadisi, ba mai duba ba, ba dan tsubbu ba, ba dan bid'a ba, malami na sunna, masanin addinin musulunci, Qur'ani da hadisi, wajibi ne mutane su girmama shi irin girmamawa da ta dace da shari'a. An gane ku? Amma wani abu mai kama da bauta da za a yi wa malami, in ka ga malami daga nesa ka cire takalmanka ko ka durƙusa ka ga yadda yake, to duk wannan baya cikin abin da shari'a musulunci ta yi izini. Waɗannan dukkanin su kurakurai ne irin wanda muka takuta su da addini, ya zama dole a faɗakar da mutane a kan su cikin hankali. Idan ka zo ka samu maliminka cikin ladabi za ka yi da shi assalamu alaikum wa rahmatullah, yana gani da wani ka ba shi dama har su gama. Akwai wani idan kana gaisa da wani shi kuma yana son dole sai ka bar wancan kuma kun gaisa ne, an ba ku gaisa ba sauri yake sai tafiya ku sai ce malami ya wulakanta. To duk wannan kai ma sai ka hakura, ba yana gaisa da wani ba? Ai ma ja Allahu da rajulun min qalbayni fi jawfi, ba a sa masa zuciya biyu ba shi kai dole zuciya ɗaya ce, ko ya saurari wannan ne ko ya saurare ka. Yayin da yake cikin gani da wani kowa ne ya masa fatawa yana ansawa ana waje, kai kuma ka zo aka maka la'ina da tambaya kaga zai iya banza da kai, dan yanzu yana ansawa wannan sai kai hakuri har ya gama, sannan kuma sai dawo kai ko me kake so. To wani ko da kana ba wani ansa shi kuma yana son dole ka daina tunda yayi magana sai a hakura sai a ansa masa sai kafin a ci gaba da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin wa'azi yana cikin karantarwa, kawai sai wani mutum ya shigo annabi na mutane wa'azi sai ce ya rasulullahi sai ya kiyama za ta tsaya, haka kawai fa ya annabin Allah yau da kiyama za ta tsaya, sai annabi aka yi kalle shi kawai sai ya ci gaba da maganar sa. Sai da ya kare abin da ya nufin ya faɗa wa waɗanda suke gaban shi zai faɗa musu, sai ce ina mai tambayar ɗazu sai aka ce gari jinni ta wuce kenan mai kai mata sanadi ita kiyama ta. A wata ruwaya ya ce da shi in ka ga an nemi amana an rasa cikin jama'a amana ta yi karanci shi kenan alamun kiyama. An gane ku? To kaga haka annabi ringa tarbiyyantar mutane, yana magana da wani karo wani ka datse wani wani dina cikin ladabi da zaka yi tsakaninka da malaminka da yake karantar da kai a addini, kuma yana daga cikin ladabi da zaka yi ga malaminka da yake karantar da kai a addini lokacin da ka gano kuskuren sa ko ya bata maka rai, kar ka kulle a zuci ka damu ka je ka same shi tsakanin kai da shi a wurin da babu kowa da kai sai shi, mala abin da kai mai nuran nan ba ji daɗin sa ba, ina ganin da kaza da kaza da kaza da kaza, ko kuma dai sai ne da kaza kaza, ko ka ba shi anzari malam da nan kai wani abu amma sun ce da ko kana cikin wani abu ne ko baka lura bane ko baka kai kaza kai kaza kai kaza, sai dai ban ji daɗi bane amma na ga kamata in fada duk wannan da sai. To amma idan kai mun laifi na fada ne amma kun kai in fada ma da kai mun laifi sai ne je na fada wannan sai ne je na fada wannan gyara ne ko barna mai wasu cikin waɗanda na fada din nan wani mai dogon hankali ne da tunanin sai ce a kai kila kai da baka fahimce su amma ba haka yake ba, wani ko sai ya aika ma don haka shi ai kaulin bila amalin ne ai haka din malaman take, wani haka sai ga abubuwa sai barna sai ya cikin jama'a a maimakon a kawo gyara. Ka'ida da zamu dauka gaba daya tsakanin malamai da mabiya ba wanda yake masuni ne, kowa zai iya daidai kuma zai iya kuskure. Abinda ake bukata a wurin mutum ya zanto masa ban alfahari ya zanto bangaren daidai shi ya furin jaya sama da bangaren kuskura. To ai shikenan wannan ko alkiyama abinda ake bukata kenan, ba ma mun tafura na mawazi abinda ake bukata ina ne kifatul rujuhan da ke rinjaye ake bukata, ba wai a ce ga mutumin da yake daga alifin sa zuwa yawon sa baya da kuskure ba, babu a duniya sai dai cikin annabawa. To da haka sai kenan mu rinka zuwa juna uzuri tsakaninka da limamin unguwarku, tsakaninka da limaminka da juma'a, tsakaninka da malaminka, mai karantar da kai ko mai karantar da ƴaƴanka ko mai karantar da matanka, dole ya kasance a kowane bangare na girmamawa da ganin mutunci tsakaninka da su. kuma wannan girmawa da ganin mutuncin saboda abinda Allah ya baki na sanin ilimin addinin musulunci ne ba wai dan saboda ciwa na sunansa wani dan gari kaza na wani wannan ba wannan kike kallo ba mai Allah ya arzuta shi da shi ya haddace cikin zuciyarsa zuciyarsa fa ta zama tafka na mafi girman zance shi na littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu kana girmama su kana musu ladabi dan kudin su wadansu kana girmama su dan mukamin su ko na siyasa ko na gargajiya dan me shi ba zaka kimanta su ba saboda abinda yake na karantar da kai ko na karantar da danka ko na karantar da karatun ka wannan yana daga cikin abin da ke kawo albarkar ilimi amma abin da yasa malinta ta lalace ko ilimi ya lalace cikin jama'a zaka mutum na karantar da yayanka kimar ka a gidanka daidai da kimar mai gadin gidanka wani lokacin ma mai gadi ya fi kima wani lokacin mai zuba abinci akan tebur dinka ya fi malamin da ke karantar da danka ko matarka kima kaga baka kimanta ni ba yadda zaka fito ka kira mai gadi kai wane ruwa abu ne haka zaka ce kai ustazu ina malam bala da kawo ni suna bala ce da kirki kuma ya rubo abu ne cikin sa rafari wanda mutumin da zai wannan kai ma ba za ka riba shi da shi ba wallahi duk malamin da idan yake kawai dan yana neman ci a gidanka ko dan yana karantar da matanka ko yayanka da ka fito ka ce wane ki rubo abu ne Allah zai gani yana karkarwa bai cancanta ba bai cancanta ya tarbiyyantar da danka ba bai cancanta ya tarbiyyantar da matarka ko kai ya tarbiyyantar ba abin da za ka karbi a wajensa shirme ne dan duk abin da ya karantar da kai da ayoyi wannan barin da yake a cikin ka duk ya rushe wancan abin gaba daya amma wanda zuwa matsayin dan adam ba wai ina nufin shi malamin ya zo gulakanta ka bai dauka kai jahili ne kamar da kuma dan sama malaman kina za su fahimta ai dan boko dai jahili ne ko mai kudi ne jahili ne bari gulakanta a kai da shi akwai girmama juna tsakanin ku da shi dan kimanta kanka wani bangare ne na kimanta shi kimanta shi wani bangare ne na kimanta kanka amma ba wai kuma kaskantar da kanka kawai kamar da kanka dolo dan shi mai kudi ne ko dan shi dan boko ne ko mai sarauta kai kamar da kanka wani bagidaje mai sa abin da kake ba kawa dauke ka wani ya sai ji ko ana kallon to wannan akwai aibi na malamai masu karantarwa babu yadda za a yi karantarwar ka da kima ɗin mutum na haka kamar da babu yadda za a kai kuma karatun da za a yi wa kanka ko matarka ko a yi maka yayi kima in malamin da zai maka bayar da kima a wurinka to da haka dai wannan abu da ya kawo na falalar girmama manya ko malamai ko masu falala wannan hidima da ake musu dole mu kai da cewa hidima da ta dace da shari'a saboda kada su faye su ɗauki wannan yadda suke bautar da mutane suke gallazawa mutane har su rinka sawa mutane wani abu mai kama da haraji duk misali cikin addini to wannan karmar sakar ne haka na hudu da a fi ba'd riwayat hadha hadith ya zo a wani bangare na riwayar wannan hadisi anna zalika fi ghazwat tabuk li salat al-fajr abin nan da ya faru na shafa akan hufi da annabi ya kasance ne a yakin Tabuk da aka yi kuma lokacin sallar asuba to ina ga sai mu takaita a nan gurin ku idan mun zo gobe sai mu dora kuma dan ba kasancewar yau ranar farko ce da yawa daga cikin yan uwa ba su sani ba ga shi an yi ruwa amma dai in ma dai ba su ji ba dai kuma sa sai kafin kina gobe insha Allah za mu dora a kai inda muka tsaya abinda muka mata na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi.